Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau a kabar 18 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai.
Amurka yanzu haka tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan 3,600 daga cikin adadin masu cutar miliyan 14,100 faɗin duniya. Duk da haka shugaban Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta takunkumin rufe baki da hanci. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai ta EU na kokarin cimma yarjejeniya a Brussels a yau Asabar. Rana ta biyu ta taron da suke yi akan muhimman al'amura da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan coronavirus. Dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya ce yana samun bayanan sirri, ana kuma faɗa masa cewa Russia na ci gaba da yin kutse da katsalandan a zaben Amurka mai zuwa.
To kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta ƙara yawan shekarun da aka kayyade ma dan Najeriya mai neman aikin gwamnati. Za kuma a ji cewa manyan kungiyoyin kwadagon Najeriya NLC da ULC sun haɗe bayan sun shafe shekaru wajen biyar suna jayayya. Sannan kuma za a ji wani rahoto kan makomar karatun allo a Najeriya. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka a yanzu tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan 3,600 daga cikin adadin masu cutar miliyan 14,100 faɗin duniya. Brazil ce ta biyu da miliyan 2, yayin da India take ta uku da mutane miliyan 1 da suka kamu da cutar, a cewar kididdigar jami'ar Johns Hopkins. Fiye da sababbin kamuwa da cutar 70,000 ne aka samu a Amurka a jiya Juma'a, kamar yadda binciken jaridar New York Times ya bayyana. A jiya Juma'a, hukumar lafiya ta duniya WHO ta bayyana cewa an sami kusan mutane rubu'in miliyan sababbin kamuwa da cutar a rana ɗaya a faɗin duniya. Duk da yake Amurka ce yake kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19, shugaba Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta takunkumin rufe baki da hanci, inda a wata tattaunawa a wata tashar talabijin ta Fox News a ranar Lahadi ya ce yana buƙatar jama'a su sami walwala, don haka bai yi amana da tilasta saka takunkumin ba. Miliyoyin yaran Amurka a jiya Juma'a sun fahimci cewa ba za su koma makarantu ba saboda annobar ta coronavirus. Gwamnan jihar California Gavin Newsom ya bayyana tsauraran matakan sake bude makarantu a jiharsa, ta yadda akasarin gundumomin jihar ba za su iya budewa ba, yayin da birnin Chicago ya bada sanarwar cewa dalibai za su koma makarantu domin karatu na ido da ido na kwanaki biyu kacal a mako. Jami'ai a Texas kuma sun ce makarantu za su yi koyarwa ne ta yanar gizo kadai har tsawon makonni 8 na farkon shekarar karatu. Dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin Khabarovsk na kasar Russia a yau Asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. Kafafen yaɗa labaran kasar sun ce kimanin mutane 15,000 zuwa 50,000 ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 a gabashin Moscow. An gudanar da zanga-zangar ta haƙin jinin kama Sergei Furga a kowace rana ta makon nan a birnin mai yawan jama'a 590,000. Masu zanga-zangar da dama na ganin kama gwamnan na da nasaba da siyasa, suna kuma saka ayar tambaya ne na me yasa masu bincike suka yi tsaye ko har sai yanzu wajen tuhumar shugaban. Furgar, gwamnan da ke da farin jini na jam'iyyar Liberal Democratic Party, ya musanta zarge-zargen da ake masa. An kama shi ne makonni 2 da suka gabata, aka kuma wuce da shi zuwa Moscow inda aka bada umarnin tsare shi a gidan yari na tsawon watanni 2. Kwamitin binciken Rasha yana zargin sa da hannu a kisan 'yan kasuwa da dama kafin shigarsa a sha'anin siyasa. an zabe Forgal a matsayin gwamna a shekara ta 2018 kuma samun nasarar da yayi a bazata ta kasance tamkar wani kalubale ga manufofin shugaban kasar Vladimir Putin da kuma jam'iyyarsa. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai ta EU suna kokarin cimma yarjejeniya a Brussels a yau Asabar a ranar ta biyu ta taron da suke yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan annobar coronavirus da kuma kasafin kudin shekara na dalar Amurka trillion 2. To sai dai kauna na kara daukar zafi musamman akan samar da kudade na ta da kuma da daga annobar coronavirus. Tattaunawar taron ajiya Juma'a da ta kai har a cikin dare ta kara saka damuwa akan adadin kudaden da za a kashe domin farfado da tattalin arziki da kuma sharuɗin rarraba kudaden. Shugabannin kungiyar ta EU sun bada shawarar samar da kudi dala Amurka biliyan 857 na ta da kuma da tattalin arziki da za a bayar da sashen su a matsayin bashi da kuma tallafi ga kasashen da suka fi tsananin bukata. Samar da kudaden kari ne akan kasafin kudi na dala trillion 1 da shugabannin suke fafutukar ganin an amince da shi sa'adda cutar COVID-19 ta daki nahiyar Turai a karon farko tare da haddasa mummunan sakamako. Kimanin mutane 135,000 ne suka mutu sakamakon cutar ta COVID-19 a kasashen da ke karkashin kungiyar ta EU.
An jima kadan mutala zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda ganin yadda a lokuta da dama ba a samu aikin yi da wuri bayan an kammala karatun jami'a, yasa majalisar dattawan kasar ta buƙaci gwamnatin tarayya da ta ƙara yawan shekarun da aka kayyade ma dan Najeriya mai neman aikin yi. Shamsi Hamza Gareki.
Bukatar hakan na kunshe ne cikin kudirin da dan majalisar dattawa dake wakiltar jihar Sokoto ta Gabas Sanata Ibrahim Gobir ya gabatar, inda ya nemi a sake yin nazari akan yanda hukumomin gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu suke kayyade shekaru na daukar ma'aikata, wanda hakan ke sa da dama daga cikin waɗanda suke da takardun kammala karatu ba sa samun guraben aiki.
Ba abin da muka yi shi kudirin nan ya nuna cewa ita ta dole gwamnati ta sa abinan da ma'aikata kwadugo ta zauna da yi tunani ta ba gwamnati shawara, amma wannan da kazon da abin nan ta yi limit na a ce mutum 30 ko 28 zuwa 30 ta ta da baiwa.
Sakamakon karuwar rashin ayyukan yi a Najeriya, da yawa daga cikin matasa da suka kammala karatun digirin su kuma suka shafe shekaru da dama suna neman aiki, wanda hakan ke janyo kuma baya a ci gaban rayuwarsu. Wani sa'in wasu kan shiga aikata miyagun ayyuka da yake hura wutar sha'anin tsaro a kasar, kamar yadda Sanata Ibrahim Gobir ke cewa.
Don abu yana jawo matsala na mutum ya yi zama criminal ko wani agogo a gaban ba daidai ba ne. Abubuwan da ake so a sai mutum ya zo yana neman aiki sai a ce mishi ayi shekaru dai sun wuce, sannan mutum ya yi university ya kare da shekara 25, sannan ya zo ya sake wasu shekara 10 yana neman aiki bai samu ba, amma sai ya zo ya ga aiki yana kokarin ya kama sai ya ce a kai wannan da yin shekarun da sun wuce, to lazim ne ko lazim wani ba da dusa ba ne. Saboda haka mu abin da muka gani shi ne a kara daga wannan shekarun ko kuma zaman tuntuwa an bude kowane shekara gare ka je ka samu aiki a baka.
Dr. Abdulhakim Garba na kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kaduna ya ce ana rasa ƙwararru da za su iya bai wa ƙasa gudumawa sabili da shekarunsu ya zarce yadda doka ta tanadar.
Tsakani da Allah, farko dai ƙwararrun ma'aikata so da yawa sai sun dandade a aiki suna yi, sannan za su samu wannan experience ɗin saboda su dawo kuma su ba da gudunmuwarsu. To kafin ka samu experience ɗin kamar jami'a ko kamar polytechnic, dole ne dai ka je kai wasu shekaru kafin ka iya zuwa. Sai kuma aka wayi gari kana son ka dawo gwamnati sai a zo a ce kuma a shekarunka ya wuce wannan abin, so ƙwararru ba za a iya samun su ba.
Sai dai a nashi bangaren Professor Shehu Abdullahi Zuru kana masanin shari'a a Najeriya cewa yi abu ne mai kamar wuya wajen aiwatar da wannan ƙuduri duba da yanda ake sakaci da dokoki a kasar.
Dokokinmu ba su yi kwari ba akan tanade-tanade na haƙƙoƙin jama'a, to amma idan muka yi la'akari gaba ɗaya shin wannan makiran ya cancanta a wannan lokacin da ake ciki? Ni na mai ra'ayin da cewa ba wani tasirin yin irin wannan kiran ko kuma gabatar da wannan kudirin, domin kamar yadda kika faɗa ba kowane ma'aikacin ko kuma ba kowane bangare na aikin gwamnati ne yake buƙatar shi ba. Duk inda ka tafi a ƙasashen duniya akwai bangarori na musamman waɗanda za ka iske ana musu tanadin haka, ko da lokacin ritaya fari aikin gwamnatin ka yayi, idan har ana da bukatar ka ci gaba domin ka ci gaba da bada gudunmuwa ta musamman ba ma irin taimaka ma kanana wadanda yanzu suke farawa zaka ga gwamnati ta umarce ka da cewa da Allah ka janye kudurin naka na ritaya wadanda a kasa irin tamu da ake kara zube ban yi tsammanin wannan kudurin ya cancanta ba ko kuma zai wani tasiri ba a kasar
abun jira dai a gane shine kwalliya za ta biya kudin sabulu ganin shugaban majalisar Ahmad Lawan yayi na'am da wannan kudiri kana ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta umarci ma'aikatar kwadago da nagartar aiki da ta kafa kwamitin da zai sake yin nazari akan tsarin kayyade shekarun daukar aiki cikin gaggawa Shamsiya Hamza Ibrahim murya Amerika daga Abuja Nigeria
a gaida Shamsiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amerika a nan birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Murtala Faruq Sanyina da cigaban labaran duniya
dan takarar shugaban kasar Amurka na jam'iyyar Democrat Joe Biden ya faɗa a jiya Juma'a cewa yana samun bayanan sirri haka kuma ana faɗa masa cewa Russia na ci gaba da yin kutse da katsalandan a zaben Amurka na watan Nuwamba mai zuwa Biden ya faɗa wa manema labarai a wajen wani taron kaddamar da gidauniyar tallafawa yakin neman zaben sa cewa China ma tana yin wasu abubuwa da aka tsara domin mu yanke kauna akan sakamakon zaben na shekara ta 2020 yayi gargadin cewa muddin Russia ta ci gaba da yin katsalandan a zaben to ko idan yayi nasarar lashe zabe lalle zai dauki mataki akan shugaba Donald Trump na jam'iyyar Republican ba tabbatar da cikamman lokacin da Biden ya so mu samu waɗannan bayanan sirrin ba wanda ba bako al'amari bane ga yan takarar shugaban kasa bangaren yakin neman zaben sa ba su yi saurin amsawa ga buƙatar yin sharhi akan lamarin ba tsohon mataimakin shugaban kasa a karkashin Barack Obama ya cicciki Trump akan rahotannin da ke cewa baya karanta bayanan sa na binciken sirri hukumomin leken asirin Amurka da dama sun gano cewa Russia ta taimakawa Trump a zaben shekara ta 2016 lamarin da kasar ta Russia ta musanta wanda kuma Trump ya bayyana a zaman zuki ta malle babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a samar da tsarin cuɗanyar al'umma a faɗin duniya domin samar da dama ta bai ɗaya ga kowa a wani jawabi da ya yi a yau Asabar a wajen taron bikin ranar haihuwar marigayi dan gwagwarmayar kawar da mulkin wariyar launin fata Nelson Mandela Antonio Guterres ya ce samar da tsarin na bada dama ta bai ɗaya zai baiwa matasa damar kyakkyawar rayuwa ta mutunci ya baiwa mata dama iri ɗaya da maza ya kuma bada kariya ga marasa lafiya da masu karamin karfi da kuma kowane irin nau'i na yan tsirarun jama'a a jawabin sa a wajen taron na bikin cika shekaru 102 da haihuwar tsohon shugaban kasar na Afirka ta Kudu Guterres ya ce jama'a na buƙatar tsarin zamantakewa da na tattalin arziki da zai yi aiki akan kowa ya kuma baiwa kowa damar faɗar albarkacin bakin sa a cikin manufofi da kuma tsare-tsaren tafiyar da rayuwar jama'a ya gabatar da jawabin nasa ne ta na'urar bidiyo daga New York sakamakon annobar coronavirus kasar Afirka ta Kudu tana da waɗanda suka kamu da cutar fiye da 325 jawabin nasa ya maida hankali ne akan magance rashin raba daidai a cikin al'umma a duniya wanda ya ce annobar ma ta ƙara uzura shi shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a samar da sauyi domin magance matsalar ta rashin raba daidai
A gaida Murtala da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake nufar Najeriya inda manyan kungiyoyin kwadagon kasar NLC da ULC suka sake haɗewa bayan sun shafe shekaru biyar suna jayayya da juna al'amarin da wasu ke ganin ya taka rawa wajen kasa kare muradun ma'aikatan da ƙungiyoyin suka yi Madina Dauda gare ki
shi shekaru biyar da rarrabuwar kawuna kungiyar kwadago ta Najeriya NLC da United Labour Congress wato ULC sun kuduri aniyar kawo ƙarshen rashin jituwarsu domin su yi aiki tare a matsayin cibiyar ma'aikata ɗaya Komrad Nasir Kabir yanzu shine mataimakin sakatare na kasa a karkashin haddiyar kungiyar kwadagon.
An maida ma'aikata ba komai ba ba a ma kula da su saboda ana ganin kungiyoyin kamar araba suke. Diddade lokacin da ake ma rabuwa duk fafutuka muna hada kanmu ne gaba daya fita wannan fafutuka. To sai muka gane cewa karshen ta su ma'aikatan nan su aka bari a cikin duhu. To mafi a'ala shine a dawo a zauna a ga me idaci. Zaman da aka yi aka ga cewa babu yadda za a kungiyoyin kwadago in kansu na rage za su ma iya fada a magawa ma'aikata. In kin lura yanzu kai maganan karin albashin nan. Ai mun kungiyoyin kwadago ta LC mun fita lokacin mun ce mu ba mu yadda da wannan tsari da gwamnati za ta yi ba. Saboda mun ce muka yi mafi kankanta albashi 30,000 ne. Gwamnati ta nuna cewa ita adjustment za ta yi. To a ƙarshe dai kun ga dai duk 'yan Najeriya sun ga abin da ya kasance. To ganin haka mu lokacin sai muka fice daga cikin wannan taro muka ce babu hannunmu dan ba za mu yadda da wannan ba. Duk da irin wannan abubuwan kin ga inda kungiyoyin nan da ma kansu a hada ne gaba daya. To zama za a yi dole a ce abu dayan nan shi za a zauna akai.
A yanzu Comrade Ayuba Wabba shine shugaban kungiyar kwadago ta kasa. Sannan tsohon shugaban kungiyar ULC Comrade Joe Ajayiro shine mataimakin shugaban NLC ta kasa. Kungiyoyin kwadagon sun kafu kashi biyu ne bayan zaben NLC a shekara 2015. Wani abu da shugabar gidan talabijin mai zaman kansa ta Tozali Barista Maimuna Abubakar tace dama siyasa ce ta shiga tsakanin shugabannin.
A wannan haɗi ni dai ana ganin ci gaba ne kuma ci gaba ne ga duk ma'aikaci wato a ƙasa ta Najeriya yanzu kin ga ba kaman da ba yanzu za su iya magana da murya daya. Dama aka ce wai dumo da miriya. Dama abin da ya raba kansu dama ba komai bane siyasa ne ya raba kansu. Amma yanzu tunda sun dawo sun hadu ni na ganin shine duk wani dan siyasa dake cikin wannan kungiya yanzu ya kamata ya matsa ya bar su su samu su yi aiki su yi ci gaba da gwagwarmaya da kuma magana kan murya daya domin ci gaban ma'aikatan kasa.
Sanarwar haɗin gwiwar da Wabba da Ajayiro suka sanya wa hannu yana ɗauke da taken haɗin kan 'yan uwanmu ba zai taɓa karyewa ba, wanda yake nufin an yi sulhu kuma an fahimci juna. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina. To a yayin da fannin ilimi gaba ɗaya a Najeriya ke cikin wani hali, an shiga tunanin makomar tsarin ilimin allo da kuma yadda ya kamata a inganta shi. Halima Abdulrauf Gariki.
Samun ingantaccen ilimi a Najeriya abu ne da ke ci gaba da sanya shaku a zukatan al'umman kasar duba da halin koyon kula da ake danganta gwamnatoci a matakai daban-daban da nunawa ga makarantun gwamnati da akasarin yaran masu karamin karfi ke zuwa domin samun ilimi. A yayin da ake ci gaba da neman mafita ga yadda za a sake bude makarantun boko ba tare da sanya daliban kasar cikin hatsari ba sakamakon ci gaba da yaduwa da annobar corona virus a kasar da ma duniya baki daya. Ko menene makomar karatun allo baya ga haramta barace-barace da wasu gwamnonin arewa suka yi a baya? Ga gwamna mai malabuni na jihar Yobe da tsokaci akan karatun na allo.
Na farko ilimi na allo kamar yadda ya dauki hankalin mutane akan makoman karatun allo wanda wasu ke danganta shi da bara. Mu dai a sanin mu ga kafin zuwan tura mulkin mallaka sun zo sun tarar da ilimin allo wanda shi yasa ba su samu mutanen arewacin Najeriya a jahilce ba. Ya ma amfanar da su wajen yadda za su mulki yankin arewa. Shi yasa aksari wanda suka yi karatun boko na farko suna zuwa makarantun boko kuma suna zuwa na allo a Gwami. To amma yanzu tsari da muke so mu fitar ya yi karatun allo yana iya rubutu yana iya karatu wani kuma zai iya kiransa jahili dan dai kawai bai je boko ba. To wannan ba daidai bane, dole ne a dubi yadda su su amfana daga gwamnati kuma a tsara yadda ilimin zai tafi da zamanin.
A wani bangare kuwa shugaban kungiyar gwamnonin arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya bayyana cewa
ai da ma jihohi kowane jiha bisa ga dokar Najeriya an ce ya kamata kowane yaro yana da yanci ya je makaranta, dole ne ka kai shi makarantar zamani. Saboda haka ko kana so ka mishi hada da almajirin shi ai ba wai sai ka hana shi makarantar zamani ba amma banda bara kowane jiha za ta nemi da dabara da za a nemi a shigar da su domin gobe su zama mutane masu amfani.
Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewa Nestura Ashir Sharif yayi karin bayani akan makomar karatun allo a Najeriya.
Wannan abu da suka yi cewar suna so su zauna su canje daftarin gudanarwa ne ta makarantar allo, idan da za su yi haka abu ne mai kyau saboda an yi wannan a wasu kasashe da dama inda suka juye makarantun allo irin yanda namu suke na gargajiya suka mai da su madrasa kuma ana ba su ilimi na boko kenan. Idan har da gaske suke za su iya yi abu ne wanda in aka debo su malaman addinin malaman makarantun Allah wanda aka san su a debo su a debo malaman su ilimi na boko da sannan a dauko mutane wanda suka san al'umma suka zauna suke zauna cikin al'umma suke kaman misali masarautan gargajiya da sauransu a zauna a tsara jadawali na yanda za a gudanar da wannan al'amari kuma su tsaya su yadda su dauki kudaden da ya kamata su kashe din su yi da abu ne mai alheri.
Masana a fannin karatun allo na ci gaba da kokawa kan yanayin tafiya da tsarin almajiranci a kasar inda suka buƙaci gwamnati ta bada gudummawa wajen farfado da tsohon tsarin karatun allo da aka sani kafin zuwan turawan mulkin mallaka tare da bawa duk wanda ya karanci ilimin arabiya fifiko a wajen bada aiki kamar sauran takwarorin su na boko. Abin jira a gani shine yadda gwamnonin arewa za su aiwatar da tsarin hada karatun allo da na boko kamar yadda suka yi alƙawari. Halima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gida Halima, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Mako da ya gabata shirin dawo lafiya ya faro hira da shugaban hukumar kiyaye hatsari ta kasashiyar jihar Ogun ko komanda Ahmed Umar wanda ya fara mana bayani masu gamsarwa akan yadda hukumar sa ke shan gwagwarmaya da direbobi akan hanya. Sai dai yau zamu dakatar da shirin mu garzaya jihar Plateau mu dauki wani rahoto da wakilin mu Zainab Babaji ta aika mana wacce tace tuni majalisar dokokin jihar Plateau tace za ta sanya dokoki masu tsauri da za su hana manyan motoci shiga cikin garin Jos da rana. To ko ya batun yake ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Daukan matakin ya biyo bayan haɗura da ke aukuwa ne a cikin garin Jos inda a cikin 'yan kwanakin nan manyan motoci suka yi ajalin rayuka da dama a kan babbar hanyar da ta ratsa cikin birnin Jos. Kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Abok Ayuba Izam ya ce suna bakin ciki da salwantar rayuka da hatsarin manyan motoci ke haddasawa a cikin gari amma nan ba da jimawa ba doka za ta fara aiki.
Muna da bill da yana nan ya riga wuce second reading yanzu nan yanzu yana public hearing ne in aka public hearing zamu basu nasu su dinga shiga daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe sai kuma wanda suna baki na hanya cikin building gross of the DIO za su tattare su su je duk wanda ya baki da bai baki ba daidai ba za su kama ka su ci tara ba taron ba wai sun muna so mu musgura ma wani ba sai dai don mu gyara estate namu ne ta yi mana kyau duka.
Kakakin majalisar dokokin jihar Plateau kenan Abok Ayuba Izam. Madam Lucy Kura ta tsallake rijiya da baya inda ta sha da ƙyar da karaya kashi biyu a kafa guda da babban rauni a hannunsa na dama.
Ina cikin keke nan sai na ji kan na babban mota sai kawai na ji mota ya buga mun sai na fadi a wurin kuma na karya kafa na samu gurjewa ta hannu. Akwai wanda yana zuwa wurin kuma shi kyan ma shi ma an dauke shi kama kaya su jikin shi ma ya rasa ran shi.
Alhassan Danta ta NNPP Depo Ajos ya ce rashin bin doka da masu motoci ke yi na zama sanadin hatsari a cikin gari.
Cikin gari ma bai dace ba sai da ko okungo da ko tanka ya zo cikin gari har yayi bakin ba bai dace ba. Ya kamata an ware maka hanyoyin su na bayan gari sun dauko kayan su wuce su kai inda za su kai. Kai wanda ka sa doka ka tsaya kan dokan ka ga lalle dokan na ya shiga ya tabbata. To duk wanda kuma ya rasa doka ya a mace hukunci yadda ya kamata.
Madam Dayis Manyam da ke bin hanyar cikin garin Jos ta ce karfafa dokokin hanya da ke cikin kundin tsarin mulkin kasa zai takaita yawan aukuwar hadura.
Muna sanar da cewa wayan tijoji a nan Najeriya majalisar su suka zauna suka yi doka suka ce duk wannan motocin nan ba za su shiga gari ba sai da daddare kuma suka shiga ma ba cikin gari ke shiga ba suna da inda
ake tsayawa doka ne kawai ake bukata a ga cewa wannan matsalar an shakar ba
mai magana da yawun hukumar kiyaye hadira ta kasa a nan jihar Plateau Mr. Andrew Bala yace hukumar na iya kokarin ta wajen takaita yawaitar hadira a hanyoyin jihar Plateau
ka da dubuna sun tashi da nisa ne da tantiya kuma ba wai an samu ana duba mutane ya kamata ba shi yasa mun fara magana da su masu tuka manyan motoci na kuna nuna muku cewa yawancin tuki da ya kamata su ji lura cewa mutane suna kasuwa a duka su hanyar nan kuma ce wutar da kai mun muna ya mun cewa a cikin cikina ba wurin yin kasuwa ba ne an ji su shawara da muna bayar a hadarin nan Allah ya da zai zama abu ne na baya
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A mako mai zuwa kuwa za mu ci gaba da kawo muku hira da shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta kasa, shiyar jihar Ogun ko Commander Ahmad Umar, inda za mu tashi daga wannan batu.
Waton hanyar motoci daga arewaci da kudanci.
Yawa ne, mahada ta zama mahada. To kaga mutane masu zuwa da irin aƙidu daban-daban da matsaloli daban-daban. Wani kila ya taso da Maiduguri zai je Lagos ta nan zai bi da sauransu. To kaga irin kilan mota ta yi a ɗan kai matsalolin da kila ya ɗaya nusu yana da a bari ya lallaba da ya isa Lagos ya gyara su sun mutane da zan zo da matsaloli iri daban-daban saboda hakan nan ne dai a takaice an kace samun matsala sannan bayan wannan kuma ana ta gyara-gyaran hanyar nan inda aka sa diversion saboda su construction company masu gida masu yin hanyar su sa diversion ga inda za a bi to mutane a ɗan yi hakuri a bi a hankali wurin nan da an kace a bi aka sa wannan diversion din sai a ga yanki ana ta yi gogoriyu zai samu a wuce to wannan yana kawo turmutsi har ya zo ana samun hanya ta zo ta cushe to yana ba mu matsaloli sosai wajen gudanar da aikin mu wani lokaci ma saboda ruwan sama da ake yi inda aka dan gungurje saboda gyaran hanya sai aga ja wadansu motoci sun zo kilan talabiya ta kwashe su sun zo sun fadi ko kuma wani kila ya zo da gudu da sauran su sai ya zo ya ratke so wannan dai sune suke dan bawo matsaloli mai yawanci a wannan jaha
Madam Lasa biyo mu a cikin shirinmu na sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu amadajin Zainab Babaji da ta hado mana rahoto da bakon namu ko Commander Ahmad Umar shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun da wakilin mu Hassan Umar Tambawal da ya tattauna da shi da lokacin ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba Yakub Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Takaice Amurka a yanzu tana da waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 miliyan 3,600 daga cikin adadin masu cutar miliyan 14,100 a faɗin duniya. Brazil ce ta biyu da miliyan 2 yayin da India take ta uku da mutane miliyan 1 da suka kamu da cutar a cewar ƙididdigar Jami'ar Johns Hopkins. Rusaidiya duk da yake Amurka ce ke kan gaba da yawan masu kamuwa da cutar ta COVID-19. Shugaba Donald Trump ya ce baya tunanin saka dokar tilasta saka takunkumin rufe baki da hanci. Dubun dubatar jama'a ne suka fantsama a titunan birnin Khabarovsk na kasar Rasha a yau Asabar domin yin zanga-zanga akan kama gwamnan yankin bisa tuhumar sada hannu a kisan jama'a da dama a shekarun 2004 da 2005. Kamar yadda labaran kasar sun ce kimanin mutane 15,000 zuwa 50,000 ne suka shiga zanga-zangar a birnin mai tazarar kilomita 6,100 gabashin Moscow. Shugabannin kasashen kungiyar tarayyar Turai ta EU suna kokarin cimma yarjejeniya a Brussels a yau Asabar a rana ta biyu ta taron da suke yi ido da ido na farko a cikin tsawon watanni akan muhimman al'amura biyu da suka hada da tsarin farfado da tattalin arziki bayan annobar coronavirus da kuma kasafin kuɗin shekara na dalar Amurka triliyan 2.
So masu sauraro da haka muka kawo muku ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger
wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina da ya taya ni da wanda ya hada mana sautin ya kuma bada umarni Haili Hailu da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Talabasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.